bayan da ya kammala wata ganawa ta musamman da wakilai na kungiyoyin dattawa na arewacin Najeriya, muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya bada bayanin cewar gwamnatin tarayyar ƙasar za ta zare ido kuma ta ɗauki duk matakin da ya kamata domin tabbatar da ba a bar mutane suna yin barazana ta yin maganganu da ba su dace ba da za su iya kawo tashin hankali da hana zaman lumana a Najeriya. Farfesan da yana yin wannan tsokacin ne a daidai lokacin da yake ci gaba da ganawa da shugabannin rukunan al'ummar Najeriya daban-daban, a inda yau ake sa ran zai gana da 'yan al'ummar Ibo, sannan daga bisani ya yi taro da 'yan al'ummar Yoruba da kuma na kudu maso kudancin Najeriya. Farfesa Ango Abdullahi na ɗaya daga cikin dattawan arewa da suka gana da muƙaddashin shugaba Farfesa Yemi Osinbajo, ga kuma ƙarin haske da ya yi mun a tattauna da na yi da shi bayan da aka kammala taron.
Ya nuna damuwa kwarai da gaske, na ga wannan fuskan shi da kuma jawabin shi ya nuna damuwa kwarai. Abubuwan da suke tafiya da ba daidai ba ne, dole a taru a san yadda za a gyara su. To wannan ya rage nashi yanzu tare da kuma waɗansu masu ra'ayi irin nashi, domin a tabbatar da gaskiya. Ai ta gaskiya in an kauce mata ba yadda za ka yi ka bai wa iyamirai gaskiya a tafiyar ƙasar nan tun kafin Bature ya tafi. Su suka fara jawo rigiman nan, sun kasa samun shugabancin ƙasa ta fuskar ƙuri'a ta siyasa, suka ɗauko bindiga suka kashe mutane da gangan, aka ci su da yaƙi. Wace ƙasa za a ci mutum da yaƙi sannan a zo a maida shi mutum a zo har yana shugabanci? Bayan an yaƙi an ci su cikin shekara hudu ko biyar, aka ɗauki mataimakin shugaban ƙasa aka ba su, ko da yake ba su baiwa shagari ƙuri'a 5-100 ba lokacin da aka zaɓi a irinsu, amma duk da haka aka ba su vice president. Shi wannan shugaban ƙasa na yanzu Yar Buhari so biyu yake ɗauko mataimaki ga garjansu domin a ƙali jawo su a jiki domin su zo a yi abubuwan na su, inda sun yarda ɗaya daga cikinsu ya zo ya zama mataimakin shugaban ƙasa. In za a yi mamaki idan ya zo ya zama shugaban ƙasan bayan shi Buhari misali ya gama a lokacin nan, duk suka ƙi saboda ƙiyayya ba wani abu ne tare da su. Ƙiyayya ce, mummunan ƙiyayya da hassada game da mutanen arewa, shi kenan kawai.
To amma tuni shi muƙaddashin shugaban ƙasa ya nuna cewa a shirye gwamnati take ta murƙushe duk wani yunkurin da zai kawo damuwa da tashin hankalin Najeriya.
Menene murƙushewa? Yaƙi da yara ko me? Abin da ake nufi da murƙushewa kenan, ko a kakkama su?
Kamar wai a haramtar da duk wata barazana ta yin bayafar ko wani rabuwar Najeriya ita kanta.
A to wannan kuma shekara biyu da yake da ana ake wannan satin da ya wuce suka rufe kowa a gida. Ai duk wanda suke a state ɗin nan guda biyar, ai ba Igbo ba ne, akwai mutanen mu a ciki, akwai mutane wanda suke so su fito su harkan cinikayyarsu da sauransu, amma suka rufe gefen wannan gefe, aka ce ran nan kowa kare fito. Ai kaga wannan taka haki ne na mutane, amma aka kyale su.
To wanne matsayi kuka bar wa
wani su ko ba wanda ya ce wani abu? Ga rediyon su hanyar zagin mutane take yi. Ni kaina daga wannan ba ni ba ne kira shi ba, ya zo zagaya sun zo su gani shekaran jiya can. An ce wanda suke karanta social media sun ga abubuwa da yawa wanda aka ce me kai shi ya je wajena, me kai shi ya je, me kai shi Zaria. Shi ba ma shugabansu ba ne yanzu. Ka anu shi Nwazuru kenan, ya ka san da shi ne shugaban Musab. Yanzu sun ce shi ba shugaban Ibo ba ne, Kanu shi ne shugaban Ibo. To kaga dai suna na akan matsayin cewa a yadda suke son nan wai dole a yi haka. To wannan mu ba za mu yarda da wannan ba, kowa ya san wannan.
Farfesa Ango Abdullahi kenan, ɗaya da cikin dattawan arewacin Najeriya da suka gana da Farfesa Yemi Osinbajo a asirce a daidai lokacin da ake ƙoƙarin kwantar da hankalin barazanar da 'yan arewacin Najeriya matasa suka yi cewa 'yan al'ummar Ibo su fice daga Najeriya a cikin watanni uku, yayin da 'yan al'ummar Ibo kuma suka daɗe suna fafutukar cewa a ƙirƙiro musu ƙasa ta Biafra. Umar Faruku, Musa Murar Amurka, Abuja, Najeriya.